sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfino Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a babbar rana 23 ga watan Oktoba shekarar 2020 wanda shirin namu na yanzu zai fi mai da hankali ne akan zanga-zangar rusa ƴan sandan SARS da ake yi a Najeriya da ke rikidewa zuwa tashin hankali. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Sarfino da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantar tsaron takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a garin jihar Hamilton Papa a muhawarar karshe kafin zaben shugaban kasa. Masu tantance magungunan Amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus. Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Lagos jiya Alhamis. Kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe wasu masu zanga-zanga akalla 16.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi don kwantar da hankulan 'yan ƙasa akan kisan matasa masu zanga-zanga ya kuma ja hankalin matasan da cewa
the choice to demonstrate peacefully is a fundamental.
Yana mai cewa 'yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na 40 ya tanada ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa tsohon shugaban ƙasa Abubakar Abdulsalam ya bayyana rashin jin daɗinsa da rahotanni da suke fitowa akan barnatar da dokiyoyi da kadarorin jama'a da sunar zanga-zanga.
Ba shakka yaran nan ƴaƴanmu da jikokinmu sun fito sun yi zanga-zanga na lumana amma abin takaici sai wasu bata gari suka shiga cikin al'amarin suna ƙone-ƙone suna fitkashe waɗanda ba su ji sun gani ba ta kai ma har sun shiga sun fidda fizinoni wannan ba abin takaici ne.
Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron manema labarai da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a Kaduna inda suka ce ba za su lamunta da bargar da ake yi da sunan zanga-zanga ba kana sun yaba wa matasan arewa da kin shiga wannan tarzoma a hali da ake ce kuma ana zaman dardar a Aba da ke jihar Abia sakamakon hare-hare da ake kaiwa 'yan arewa da ke yankin a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin shawo kan zanga-zangar SARS. A ƙarshe kuma za ku ji ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe a jihar Kano akan matakin binciken lafiyar kwakwalwar 'yan takara kafin a basu daman shiga takarar. Bayan haka muna ɗauke da nasihar Juma'a daga Sheikh Ibrahim Duguri akan sada zumunta. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantar tsaron takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a daren jiya Alhamis sun fafata a muhawarar karshe kafin zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Cikin manyan batutuwan da suka tattauna akwai batun yaki da cutar coronavirus da sauyin yanayi da tsaron kasa da batun iyalan Amurka da kuma batun nuna bambancin launin fata a Amurka. Da aka yi wa 'yan takarar tambayar wata hanya za su jagoranci kasar wajen kawo ƙarshen annobar coronavirus.
So, as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die.
Trump ya ce kamar yadda aka sani an yi hasashen mutum miliyan 2.2 za a su mutu a Amurka. Mun kuma rufe gawurtaccen tattalin arzikinmu domin mu yaƙi wannan mummunar cuta da ta fito daga China. Annoba ce da ta shafi duniya. Mun ga karuwarta a Turai da sauran wurare. Idan aka lura za a ga yawan mutanen da cutar ta kashe ya yi kasar kashi 85 cikin 100. Da yake mai da martani dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden cewa yi.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it.
Yace muna koyon yadda za mu yi rayuwa da ita. Mutane na koyon yadda za ta kashe su dai. Ku mutanen da ke gida za ku kasance da kujera babu kowa kanta da safe. Wannan matar ko miji da za su je kwanciya za su yi yunkurin taɓa miji ko matarsu kamar yadda suka saba. Za su ji babu kowa. Mu koyi yadda za mu yi rayuwa da ita. Haba, tana kashe mu dai. Jiya Alhamis masu tantance magungunan Amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus. Maganin Remdesivir magani ne da ake ba marasa lafiyar da ke kwance a asibiti ta hanyar roba ƙarin ruwa. Maganin wanda kamfanin da ake kira Gilead Sciences da ke jihar California ya samar da ake kira Valkyrie yana rage tsawon lokaci da marasa lafiya ke ɗauka kafin su warke da kwanaki 5 daga kwanaki 15 zuwa kwana 10 a cikin babban binciken da Cibiyar Kula da Lafiya ta Amurka ta jagoranta. An ba da izini don amfani akan yanayin gaggawa tun da bazara, kuma yanzu ya zama magani na farko da ya samu cikakkiyar nasarar izinin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka don magance COVID-19. An ba shugaba Trump maganin lokacin da aka gano ya kamu da cutar a farkon wannan watan. An amince da ba da maganin Remdesivir ko Veklury ga mutanen da ke da akalla shekaru 12 ko masu akalla nauyin kilo 40 waɗanda ke kwanta asibiti sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Ga marasa lafiya da ke ƙasa da shekaru 12, hukumar FDA har yanzu ta ba da izinin yin amfani da maganin a wasu lokuta ƙarƙashin izinin gaggawa na baya. Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Lagos ce Alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga aƙalla 12. A wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Alhamis, sakataren Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba akan duk wani lamari, inda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima, kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya. A ranar Laraba, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa tare da yin alƙawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron Najeriya suka harbi har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya jawabi. Muna kuma da ƙarin bayani bayan labarai.
Madalla kafin Sarfili ya kawo sauran labaran duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi don kwantar da hankulan 'yan kasa akan kisan matasa masu zanga-zanga. Zargin da aka yi wa jami'an rundunar sojin kasar da aikatawa yana mai roƙo 'yan kasar da su rungumi zaman lafiya. Ga dai Halima Abdulra'uf da rahoto akan haka.
A jawabinsa ga 'yan Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan kasar bayan ƙorafe-ƙorafe da ya samu daga ɓangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a kasar, da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro yana mai gargaɗi ga marasa kishin ƙasa da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na 'yan sa domin cimma manufa na daban da su guje wa cigaba da yin hakan. Shugaban ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa game da rahoton da ya samu a ranar Litinin na yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga, yana mai cewa ‘yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na 40 ya tanadar, ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba.
To our neighbors in particular and members of the international community, many of whom have expressed concern about the ongoing development in Nigeria.
Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuƙa kan rasa rayuka da dukiyoyi, yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya su dinga bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su ɗauki matakai cikin gaggawa, inda ya roƙi matasa masu zanga-zanga su yi haƙuri su rungumi zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan bukatunsu da suka mika. Da muka tuntuɓi masani akan sha'anin shari'a Dr. Nasir Adamu Aliyu ya tofa albarkacin bakinsa akan jawabin shugaba Buhari.
Wannan shi ya kamata shugaba da mai tunda yake a matsalan nan gata ya fito ya ta nuna ta, amma kuma ya yi daidai da bai kamata wasu tsirarai su shiga su dinka cutar da mutane ba. Ni a fahimta ta fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in ɗauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan ban iya kyara su gaba ɗaya a yi musu hukunci a yau, na tabbatar muku sai sun yi fitinan nan wallahi. Wasu ɗan mutane ne da suke daga gefe ko sun saka siyasa ko sun saka son zuciya ko wani ɓangaranci, wannan shine ina ganin abin da yasa ba su gamsu da shugaban sa. Amma dumi hankali ya kamata sai ba abu ne da an bata da amma an ce bata shi ake cikin sauki amma gyara zai na daukar lokaci. Ina ganin ya kamata mutane su duwa kansu kyamu lele su saurara abin da shugaban sa ya faɗa.
Mamba a kungiyar matasa arewacin Najeriya Usman Ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba Buhari.
Amma wannan hakki ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa dan kasa bukatunsa mutukar cewa bukatun nan nasa bai saba wa doka da shari'a irin ta Najeriya ba, musamman wannan abin da take magana akai don kusan a kowane lokaci idan ta yi wannan magana bata bibiya ya abin an tabbatar da yiwuwar sa ko ba tabbatar ba, kawai ta faɗa ne kawai, wannan ba sabon abu bane dama an saba ba. Saboda a kullum shugaba idan ya fito ya magana mukan mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abin da take cewa za ta yi.
Yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su dauki jawabin shugaban. Halima Abdulra'uf, Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Halima Abdurra'uf. Shi ma tsohon shugaban kasar Najeriya Abubakar Abdulsalam ya bayyana rashin jin dadinsa ga rahotanni da ke fitowa akan bargatar da dukiyoyi da kadarorin jama'a da sunar zanga-zanga. Ga kuma Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Tsohon shugaban na mulkin soja wanda shine shugaban wani kwamitin wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya ce tarzoma da kisan jama'a ba shine mafita ba akan duk wasu al'amura da suka faru kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Babban sako na ga 'yan Najeriya shine na farko mu yi la'akari barnace-barnace da kashe-kashe ba zai ma maganin matsala da ke faruwa ba. Ba shakka yaran nan ƴaƴanmu da jikokinmu sun fito sun yi zanga-zanga na lumana amma abin takaici sai wasu ɓata gari suka shiga cikin al'amarin suna ƙone-ƙone suna kakkashe waɗanda ba su ji sun gani ba ta kai ma har sun shiga sun fidda fizinoni. Wannan ba abin takaici ne. Roƙi jama'a don Allah don Annabi mu kwantar da hankalinmu don in wannan abu ya ci gaba ba mu san inda zai tsaya ba.
Kamar kana ga ya kake gani kamata a zauna a yi sulhu da wayannan mutane.
To, gwamnati tana da hanyoyi da za su samu wayannan shugabanni ko da sun ce ba su da shugabanni ban yadda ba akwai shugabanni za a iya samo su a zauna da su ba su kaɗai ba kowa yana da nashi kufa. Ya kamata gwamnati ta zauna ta san yadda za ta yi ma wannan abu tuka.
Haka zalika General Abdulsalam Abubakar ya nuna takaicinsa akan yadda wasu ke amfani da kafafen sadarwa na zamani wajen rurrutar wutar wannan tashin hankali.
Irin wannan social media abin takaici ne. Yanda mutum zai je ya samu wani hoto shekara aru-aru ya zo ya buga don ya ba da labarin karya wannan na fata masu yin wayannan abin nan za su gane cewa suna ma kawo illa ne a cikin jama'a. Ina fata za su gane.
A halin da ake ciki dai majalisar limaman masallatan juma'a na jihar Niger sun shirya gudanar da addu'o'i na musamman da nufin samar da zaman lafiya a Najeriya. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine sakataren majalisar limaman.
Dukkan masallata a jihar Niger akwai irin wannan huduwa ta. Mu 'yan Najeriya ne ba mu da wani ƙasa fiye da Najeriya. Kar mu rusa ƙasar nan kanmu da kanmu.
Fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilo da sauran labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana binciken zarge-zargen da ake kan cewa wani harin sojin sama a arewa maso yammacin Afghanistan ya kashe ƙananan yara 12 tare da raunata wasu 18 a wata makaranta addini. Mummunan harin da aka kai lardin Takhar na zuwa kwana guda bayan da kungiyar Taliban ta kai harin kwantan bauna tare da kashe kusan jami'an tsaron Afghanistan 40. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Kabul ta kafar Twitter jiya Alhamis ya sha alwashin fitar da sakamakon binciken harin da zarar an kammala. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta faɗi a wata sanarwa cewa dukkan waɗanda harin ya shafa mayakan kungiyar Taliban ne. Sai dai ta ce an ɗora wata tawagar ma'aikatan tsaron aikin tantance zarge-zargen na rasa rayukan fararen hula sakamakon harin. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan 1 da suka kamu da COVID-19 sun ƙaru zuwa 7. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan da suka kai wannan mataki na abin takaici. Bisa ga wasu alƙalma da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, Amurka ce kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu. Mai bi mata ita ce India da miliyan 7.6, sai kuma Brazil miliyan 5.3. da kuma Rasha mai miliyan 1.4 sai kuma Argentina wadda take da miliyan 1.3. Kasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu miliyan 1.3. Faransa na biye da ita da miliyan 1.3.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce ba za ta yadda da irin barnan da wasu ke yi da sunar zanga-zanga a Najeriya ba, wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aika mana
gwamnatin arewacin Najeriya da suka kira wani taron gaggawa a yammacin jiya Alhamis a garin Kaduna dai sun ce basu dadin irin abubuwan da ke faruwa a wasassan Najeriya ba Shugaban kungiyar gwamnatin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalon shi ya jawabi a madadin sauran gwamnatin arewa da suka halarci wannan taro.
A madadin gwamnatin arewa na Najeriya gabaki daya mun dubi abin da ya faru a kasar nan musamman zanga-zangan da ake yi abubuwan da ake yi da abin da gwamnatin jihohi suka yi ya kamata duk zanga-zangan da ake yi ya kamata an sayar da shi domin a dubi abin da gwamnati za ta yi daga tarayya har yanzu gwamnonin suka ce ba a ji dadin abin da yake faruwa ba saboda haka ba za mu yarda ba wayanda suna da mugayen halaye su zo su bata manufan abubuwan da matasa suka je ana nufi
Ganin cewa hare-haren hallaka mutane da lalata dukiyar gwamnatin da aka yi a kudancin Najeriya bai fantsamo yankin arewacin Najeriya ba ya sa kungiyar gwamnonin yabawa matasan arewacin Najeriya tare da tabbatarwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa tana tare da shi
abinda matasan arewa suka yi wayanda ba su shiga neman tashin hankali ba kuma sun zo na suna bin ladabi kowa yayi koyi da wanda abinda aka yi kuma mun riga mun yi tattaunawa da yan uwanmu gwamnonin kudu mun ce dole ne mu goyi bayan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari domin ya ci gaba da gyaran kasar nan saboda haka duk gwamnoni suna nan suna roƙon Allah duk wayanda suka ji roni duk wayanda suka rasa rayukansu duk wayanda suka rasa dokokinsu Allah ya gafarta musu na karshe sai na ce musamman abin da ke faruwa a Lagos shi makocinmu gwamnan Lagos yana cikin wani hali dole ne mu roki Allah su fito daga cikin wannan masifa
fargabar farma wadanda basu ji ba basu gani ba musamman ma dai a yankunan wannan kasa ne yasa shugaban committee amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif ya kira ga matasa
muna kira ga mutane su zauna lafiya kada wanda yace zai dauki doka a hannunsa ko yace zai mai da wani martani cewa an yi wani mutanen arewa abu ba daidai ba ko ana shirya mutanen arewa tun makamanakisa yace zai dauki doka hannunsa ba a yaddu wani dan kasa yi amfani da yancin sa ya musguna wa wani dan kasa akan nasa yancin ba
wasu dai na sa ran ganin jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis da kuma taron gwamnonin arewacin Najeriya shi ma a yammacin jiya da kuma taron da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya suka kira duka dai akan wannan zanga-zanga zai iya taimakawa wajen dakatar da barnar da ake da sunan zanga-zanga a fadin wannan kasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara yayin da hukumomi ke kokarin magance zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar ƴan sanda ta SARS dake bazuwa a fadin Najeriya yanzu an shiga wani yanayi na dardar a garin Aba dake jihar Abia to ko menene ya janyo haka ga dai Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani
a Najeriya na ƙara yin gumi wajen shawo kan zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen ƴan sanda na SARS dake yaduwa a fadin kasar ana zaman zulumi yanzu haka a garin Aba na jihar Abia inda ƴan zauna garin banza sun kona motoci da kuma barnata dukiyoyi da dama wannan lamarin da ya fi shafar wasu sassa na garin ciki har da kasuwar Albasa kamar yadda wani mazauni Malam Garba Talle ya sheda
mu dai anan dai mun kwana cikin zulumi sosai wallahi daga karfe 4 na yamma ba mun fito a sallar asar suka zo suka farmana
na yau
sojojin da suke
wa Najeriya
yamma na jiya sojojin da suke wajen mu suka buta musu suka gudu suka shigo da bindigogi suka dinga harbarbe da kona kone at least abinda aka yi asara da shi anan mota wacce aka kona ta anan mota 57 babba da karama an yi asarar kaya da dama
yanzu ya lamarin ya
zara har yanzu ma ba wanda aka kama na dauki yanzu ma ga nan yaran an ce sun fito a yaran jaccan suna kona kone suna kona kone suna nufuwa nan kuma duk yanzu haka wayan da muke da kai ina onus market abba orata
ba wani tsaron da aka kawo muku
tsaro sojoji din sun zo minti 5 minti 10 sun tafi abun ma da ya kawo kenan aka kawo kona kona anan su kuma da bindigogi suka zo mana kuma haka ana cewa sun fito da bindigogi suna fama zuwa
na je sake tuntubar Malam Garba Talle domin sanin halin da ake ciki sai kuma ya ce
kandidan sojoji sun san go wa kanun gwamna ya zo yanzu da shi nan a basu hanya
kanun gwamna ya zo to yana wani furuci ne yanzu haka
Alhaji Muhammadu Tukura shine shugaban kungiyar masu sayar da albasa a Onions Market na Aba, kuma ya karin haske.
Abin da ke faruwa da mu yanzu anan muna cikin halin yaya za mu yi. Motoci mu an kona motoci ne yanzu haka ma bamu gama kamshin ma yanzu sati da za mu yi ba da maza wajen da yake daga. Yanzu dai ga motoci a kasuwan mu nan su fi sama da 30 da wani abu. 50 da bugu ko? Kuma yi sabi ko? An mota 57. To yanzu haka ba ga shi an turo jami'an tsaro. Jami'an tsaro ma kuma ga shi yanzu su kansu ana musu barazana ba. Yanzu kuma yanzu komandan na Alhafiya ya kawo mana doki.
Komandan na sojojin kenan.
Komandan sojoji na wace gaba daya da iskar ɗansa. Ga shi nan yanzu haka a tsaye ana ta bidiyo da jin abin da ya faru. To yanzu dai ga manya-manyan shugabannin kasuwan kusa tare da shi.
Wannan lamarin kawai Onions Market na Aba ya shafa?
Ya Onions Market ne mu dai a nan muke domin nan ne za mu iya ba da labarin tun da babu inda muka mata muka jin daga nan inda ya faru a wani wuri. Yawwa na wani wurin can Oma Hausa suna can su ma a bakin masallaci suna tare da security. Yanzu na nan gashin ɗin Ariyariya su ma suna tare da security. Na can wani wurin gaba da gashin ɗin Ariyariya su ma sun bar ma wurin gaba ki ɗaya. Dan ta mu nemo trailer wanda za a kwashi mu gaba ki ɗaya a kai mu haifuka na police station. Yanzu shi ne muna kiran trailer kenan ta iso kuma su shiga.
To ko me gwamnatin jihar Aja ke yi domin maido da zaman lafiya a garin Aba?
Yes, we are aware of the township security agents out in the street to pacify the situation.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Chief John Okiye Kalu kenan na cewa, eh muna sane da rikicin, kuma jami'an tsaro suna kan tituna suna kwantar da tarzomar. Muna da labarin cewa wasu 'yan zauna gari banza masu ɗauke da makamai na ƙoƙarin cusa kansu cikin zanga-zangar lumanan matasan Adiya. Muna imanin cewa jami'an tsaro za su cafke waɗannan ɓata gari su kuma tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya da wuri. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koyaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu kuma bari mu karkatar da akalarmu zuwa ga wannan batu. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da yunkurin haɗin gwiwa tsakanin hukumar zaɓe ta jihar Kano da hukumar da ke yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya na gudanar da gwajin ababen sanya maye akan dukkan 'yan takara da za su shiga zaɓen ƙananan hukumomi da hukumar zaɓe ta Kano za ta gudanar a cikin watan Janairun baɗi. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Yanzu haka dai hukumar zaben ta Kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗin tsayawa zabe kamar yadda shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Shika ke faɗi.
Duk da aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya, to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko. Daman doka ta sa halima da cewar mu cilo daga cikin dokar mu sa guideline. Misali kaga a cikin dokar mu da ta kafa wannan gidan ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin form ko wani abu, amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji akan wannan ne. Wannan kadamu ne muka samu muka yi nasara a kotu sanda aka kai mu kara cewa muna caji kudi. So mun sa wannan a cikin guidelines ɗinmu. Su jam'iyyu in sun gama primary election to duk wanda za su kawo mana laifinsa sai an tabbatar mana da cewar baya ta'ammali da kwayoyi. Mun ga clearance daga NDLEA sannan za mu ba shi dama ya je sai form.
Zuwa yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari.
A wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka, ya kamata kuma ya zanto cewa a yi shi bai ɗaya. Abinda nake nufi da bai ɗaya shine dukkanin jam'iyyun nan, da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki, da ɗan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatinsu take mulki, da ɗan takarar da baya ciki. Kuma a fatan mu shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zamto an fito da shi ƙarar kowa ya sani cewa wani ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin da miyagun kwayoyi ko kuma wani yana da
kamar dai honorable kai kana na'am da wannan yuri
eh ni ina na'am da shi ba dan kuma saboda wannan zai yi abu biyu na farko zai zama wa'azi ga na baya na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake
honorable Muhammad Shehu kenan dake neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano sai dai Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya mai zaman kansa a nan Kano ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zabe ta jihar
shi matakai da cancanta na tsayawa takara tsarin mulki ya faɗi abubuwa misali mutum ya kasance yana da ilimi a matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacinsa da ita hukumar zabe ta karba sannan ya kasance ya sauka daga aiki kwana 30 din ma'aikaci ne sannan ya kasance dan jam'iyya ne sannan kuma bai taba samun kansa a cikin wanda kotun da'ar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara 10 ta wuce wannan kenan idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take kari akan wannan wacce jibata ba tsarin mulki ba za a iya yi majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin da su kaga misali suna yaka kaida su ce kuma ya kasance mutum hukumar yaki da ta'ammali da kwayoyi ta tantance ka dace baka da wannan matsala to yanzu ka sa wannan ina ganin koda aka ce za a iya tabbatarwa amma idan ba a yi doka ba to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan
abin jira dai a gani shine ko za a mika kudirin gyaran dokar zabe ga zauren majalisar dokokin ta Kano kafin ranar 16 ga watan Janairun baɗi ta gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar ta Kano Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Haka ita Mahmud Kwali. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a daga Sheikh Ibrahim Duguri.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan fili na musamman da sakonnin da muke kawo muku akan nasiha. Sunana Reverend Dr. James Model Wuye, Reverend ne a tarikar Assembly of God ta Arewacin Nigeria. Muke kawo muku sako yau akan kalman nan ramuwa. Waɗansu ke cewa ramuwa yaya zaka rama yaya zan rama idan an mana laifi me Allah ke cewa menene maganar Allah ke cewa game da ramuwa ko kuma a ce mata ramuko a cikin littafin maimaitawar shari'a sura 32 aya 35 sannan da kuma littafin Ibraniyawa sura 12 aya 15 a wurin Allah ya nuna ma duk wani mahaluki musamman Krista a doron kasa cewa kada ya rama domin in ai mishi wani abu Ubangiji ya ce rama ko nawa ne inji Ubangiji na kan rama a lokacin da na ga dama a wurin da na ga dama sannan idan ko na rama yakan kawo man da suka aikata muguntan nan bala'i mafi a wanda ba za ya aunawa ba so yace mu bar mishi komai a hannunsa to idan ko Allah ya ce haka to mu wane ne mu dan adam mu ce za mu dauka fansa akan abin da aka yi mana idan dai kai Krista na kware ne kuma ka dogara ga Allah idan ko wani ya maka wani ya zalunce ka ko ya maka wani abun da ya sha karfinka to ka koma ga Allah ka ayi addu'a da azumi zaka ga wato kaman garwashin wuta kake zubawa wannan mutum sannan yace a dukan kowane hali da kaga kanka idan ku har ka bar ma Allah kome ka dinga nuna ma mai maka wannan azaban kauna kana nuna mishi halaye ne cewa ai kai ba kaman shi yake ko kaman ita kike ba dan haka Allah zai rama sannan sai ya ce mana mu yi kokari kar mu dauki dacin zuciya wanda muke da shi mu ba wa wayan su
masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga bai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da sarkin Musa wan Kumasi Alhaji Ibrahim Abdulrahman da baki ɗayan mutanen Kumasi na rasuwar Alhaji Maliki baban sarkin Musawa da kuma Alhaji Usman da aka fi sani da Auraj da suka rasu a wannan mako Allah ya ji kansu da rahama da sauran magabata yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya tana ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jojoni wanda ya bada umurni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku an huta lafiya assalamu alaikum